أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أم مسلمي tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya saka mu kuma da wata irin kyauta mai baiwa mai girma ta samun haduwa da ku a kowane lokaci tare da fahimtar da junanmu kyakkyawar aqida wanda Allah subhanahu wataala yake so kuma ya rada ita muna fata ga Allah ya kara mu samun baiwa ta fahimta na addinin shi da kyawo da kuma samun damar aikata ayyuka irin wanda yake so dan mu dace da abubuwan da ya mu alƙawari na wannan duniya din da na lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin in ummu muslimi muna nan cikin bayanin alaka tsakanin duniyar nan wanda muke cikin ta da duniyar lahira wanda za ta zo wanda take jiran mu mun sani alaka kamar da muka bayani cikin darasi wanda ya wuce cewa akwai alaka ta haƙiƙa wanda ta haƙiƙan ma da muke nihi ta boye wanda mutane ba su iya gane ainihin wannan alakai ma'ana mutum bai iya shuurin cikin jikin shi cikin ihsas din shi wai cewa ga irin alaka ya gane ta bayyane kuma ba wai shikenin nuna cewa wai dan misali baka iya gane da shuurinka mu ce wai wannan alaka babu ita sam kowa ya sani musamman wanda suka yi imani da Allah Allah subhanahu wataala yana gaya mu yana misalta mu cewa lalle abubuwan da muke aikatawa dinnan da aka ce kamar gona ce muna shuka abinda muka shuka ne in na kwarai ne za mu ganshi na kwarai in na banza ne zai bayyana na banza a ranar lahira kenan muna gane wannan abin lalle yana da hakika shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa yake cewa ku ji kyawun misali inda Allah subhanahu wataala yake badawa yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya yana cewa waɗanda suke cin dukiyoyin marayu wa iyadu billah wanda suke cin haƙin dukiyoyin marayu wanda aka bari mahaifansu sun tahi sun bar su sun bar musu dukiya dan in sun girma su yi amfani da ita sai su zo su kama wannan dukiya din su sarrafa ta yadda suke so ba tare da haƙi ba tare da an kamar yadda Allah ya ce wani wuri cikin suratul nisa din dai sai in sun kasance talakawa suna iya amfani daidai da kadarin inda ba zai zama israfi ba to mu sani sai suka kama wannan dukiya din da gangan suka ci kamar ni na ga wani daga cikin mutane wanda aka bashi dukiyar marayu zanki morewa cikin wannan dukiya din yadda ya ga dama a ƙarshe sai abin nashi bai kyau ba to a wannan duniya din yana da mummunan nashi sakamako amma mu sani haƙiƙar lahira mi Allah ya ce yake ne yana yi kamar yana ne yana cin wuta ne cikin cikin shi innama ya'kuluna fi butunihim nara ba sani ba wuta ce suke ci sannan kuma wa sayaslawna sa'ira sannan za a sa su a cikin wuta wannan sa'ir wanda Allah subhanahu wataala ya musta nadi anan ne muke gane amsa cikin waɗanda suke wata tambaya suna wata irin tambayoyi inda suke cewa ya ku malamai na addini muna tambayar ku yaya za ku ce Allah subhanahu wataala zai sa mutum cikin wuta har abada kamar yadda aka ba wasu alƙawari wanda ba su bi Allah ba an ce za a sa su wuta sai aka ce mi khalidina fiha abada za su dawoma a ciki alhali a wannan duniya din duka shekara nawa ne suka yi suna sabo ran lahira kuma ta yi tsawo duniyar lahira ta yi tsawo in suka shiga shikenan abada kenan shekaru aru aru za su zanna a cikin wannan wuta din alali duka shekara mu dauka cewa shekara 70 suka yi suna rayuwa to shekara 70 shekara nawa ne suka fara aiki wanda yake na wajibi bayan balaga su daga wata shekara duka in ka ilga bai wuce ka samu shekara 50 wanda suka yi kwararra suna cikin balagar su wanda Allah subhanahu wataala a wannan lokacin yake rubuta aiki zunubi da na sabo to me yasa za a yi musu azaba wadda ta hi ɗaruwa ba nan sun yi bauta ko kuma sun yi sabo na shekara 50 amma can an yi musu alhali rana ɗaya ta ran lahira ma ta yi wannan rane kunna mu to ballantana ka dauka shekaru kaga wannan kamar sai a ce Allah ba adali bane tambayar da suke kenan Allah ba adali bane ina adalcin da kuke cewa na Allah subhanahu wataala anan muke gane hakikanin cewa lalle Allah adali ne bayan mun ji wannan aya din saboda mi mutane suka san kici cikin rayuwar su nan duniya wuta ba su sani ba an hana su amma wuta suke ci alani aka ce saboda mu gane ainihin irin wannan bahasin a immanmu manzanninmu sun zanki nuna mu cewa su suna son mu ne san ci haramun kamar yadda muka san wani abu ne ga yanan wanda muna da yaqini mugun abu ne mu ne san ce shi mu gudu daga gare shi kamar da su suke gani haka nan mun taba banku bayanin cewa su suna ganin yanzu kai kwalbar giya ka dauke ta kana gani wani abu ne mai dadi mai zaki mai sa kwanciyar hankali mai wasu abubuwa dai can daban irin wanda masu shaye shaye su suke gani alhali su waɗannan mu'minai waliyai su mai suke gani suna ganin wani mugu abu ne gaba gare su suna ganin wata wuta ce gaba gare su suna ganin wata guba ce gaba gare su sabanin shi wancan shi yasa mai wanda yake da haƙiƙanin imani na Allah zai gani yana ganin abubuwa ƙarara irin yadda Allah subhanahu wataala ke son ya gansu shi yasa ba zai kusance su ba ba zai kusance su ba ko kaɗan balantana wai har ya sha ko ya amfani da su to mu sani Allah subhanahu wataala kamar yadda ya nuna cikin ayoyi daban-daban waɗannan mutane me suke yi suna ci ma kansu wuta ne ba sani ba sannan kuma in ka dauki da ayoyin da Allah subhanahu wataala ke cewa wala urdu la'adu limanhu anhu kenan ko da za a bar su ma irin shekarun adadin shekarun lahira misali za su dawama ne cikin wannan ayyuka nasu dan ba za su bari ba komai aka juya aka gwada musu aka ba su tsoro diddan su bari ba za su bari ba sai riga sun narku cikin wannan sabo din to yaushe zaka cewa wai sun shekara kaza amma can wannan za a yi musu har abada kaga wannan kana gane hakikanin adalci na Allah subhanahu wataala sannan a yanzu abinda zamu ji a gulguje cikin shi saboda duk wani bazi da muka gani nan wurin inda zamu zanna yana buƙatar wani littahi ko wani bazi da muke gani irin wannan da aka kawo cikin aqida ba ka rasa littahi musamman saboda shi yanzu mu dauka cewa tsakanin alaƙar duniya da lahira sai kaga cewa akwai littattafai musamman waɗanda suke bayani tsakanin alaƙa duniya da lahira ko kuma bayani kan adalci na Allah duk zai zo ya kawo maka ayoyi da ruwayoyi da komai basu kan adalci kawai na Allah subhanahu wataala amma mu anan a takaice cikin kalma biyu ko uku mun ga mutane hakikanin mas'alai kai tsaye kuma mu shiga cikin wani bahasi wanda idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wata rana insha Allah za mu zo mu zanna wasu daga cikin wanda muka samu tawfiki mu zanna mu yi bayanin su daki-daki insha Allah subhanahu wataala amma yanzu misali cikin wannan darasi namu muna son mu san imani da kafirci menene suke jawowa wadatar da suke jawowa da kuma azabar da suke jawowa menene tasirin su menene alaƙai imani da kafirci menene bayanin su kenan muna son mu sani aikin imani cikin samun wadatuwar mutum, haka nan aikin kafirci cikin samun azaba ga mutum. Muna son mu san wannan hakika din. Muna so mu karanta cikin wannan darasi din menene hakikanin kenan imani, kamar yadda muna son mu san menene hakikanin kafirci. Me ma'anar su? Malamanmu, Allah ya ƙara musu yarda da ɗaukaka, suna mun bayanin cewa alamar wadata, mitici alama ta wadata ina da mi ake gane cewa wannan mutumin mai samun wadata ne a wannan duniya din, kuma mai samun wadata ne a ran lahira? Sannan kuma menene alaman asara da tabewa, wanda idan an ga mutum an san cewa wannan mutumin lalle zai tabe a wannan duniya din, kuma zai tabe yi asara a ran lahira? Menene alamomi kan wannan? Kenan kusan wannan bahasi shi ma yana da nashi muhimmanci, ba na wasa ba. Saboda mi? Saboda mu dukanmu, zaka samu mutum duk wanda aka halitta kokarin shi ya samu wadata. Hatta kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba, zaka gani menene neman su a wannan duniya din? Samun wadata, samun jin daɗi. Mutum an same shi saboda son jin daɗin shi da son hutawar shi, yasa duk wani ci gaba da ke samu ta wannan hanyar ne. Duk wani abin da zai kawo sauki cikin rayuwar ɗan adam, mutum yana kokari cikin ya tashi ya ga cewa ya samu wannan sauki din. Saboda haka nan kenan a wannan darasi din muna son mu san me yasa, wata babbar tambaya, me yasa ko kuma yanzu mutumin da za mu ɗauka mai imani gare shi, amman sai kasance yana zaluntar mutane, yana aikata manyan sabo, shi wannan mutumin yaya yake da mutumin da kafiri ne shi, bai imani da Allah ba, amma me yake yi? Ayyukan kwarai, taimakon marayu, yi ma mutane magani, kyauta ko da taimako, kulawa da abin da zai kawo ma al'umma samun nasara da samun hutu, taimaka musu ta kowace hanya. Yanzu wannan kafiri ɗin da wannan mumini ya suke a ran lahira, ya ne suke? Ya ne wannan tsarin na rayuwar wannan mutanen zai kasance a ran lahira? Wannan muna son mu sani. Kenan a nan wurin dole mu san menene imani, dole mu san menene kafirci, dole mu sani. Kenan dole mu san shin ayyukan mutane, tunda wannan duk ayyuka ne suka yi, wannan yana aikin banza tare da cewa yana da imani, wannan kuma yana ayyuka na kwarai tare da cewa bai da imani. Kenan shin ayyuka suna da alaka cikin samun nasara na mutum? In har mutum suna da alaka cikin ba mutum nasara, to ya aka yi? Yanzu a ran lahira kenan wannan kafirin shi zai shiga aljanna, wannan ka mumini shi zai shiga wuta, ko koya ne al'amarin yake? Idan ba mu san amsa ba, to za mu zo da amsa ta musamman wadda take nuna mu cewa hakikanin aiki yana da nashi muhimmanci, amma mu sani shi ma imani yana da nashi muhimmanci. A nan wurin kahin muke shiga ba da amsa, za mu yi ishara kan tarihi wanda aka samu na malamanmu wanda suka zanki tattaunawa game da irin wannan zance ɗin. Tun kenan shekaru da suka wuce, tun bayan zuwan musulunci, yana sabo kenan bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tun wannan lokaci ɗin akwai bahasi na malaman zance wanda aka samu da aƙidunsu, wanda za mu zo da bayanin wannan cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.